Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawowa tare da Maryam Dauda. A cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Litinin 18 ga watan Afrilu shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mabiya manyan addinan kasar biyu na karkata hankulansu wajen yin amfani da lokutan da ake ciki na azumin watan Ramadana da bukukuwan Easter wajen kyautata cuɗanya tsakanin su don neman wa kasar zaman lafiya mai dorewa. A jamhuriyar Nijar kuma masu mulki na zargin yan adawa da rashin yin kira ga magoya bayan su wajen yi wa kasar addu'a samun makoma mai kyau yayin da ake azumin na watan Ramadana da kuma bukukuwan na Easter. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar, har ma da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jama'a a yammacin Ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa Lviv a yau Litinin, inda akalla mutane 7 suka mutu. A birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da Rasha ta kaddamar kusan watanni 2 da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv, Maxim Kozeski, ya ce makamai masu linzami guda 3 ne suka dira akan wasu gine-ginen soja, yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota. An saba dokar jin kai ta kasa da kasa, inda dakaran Rasha da suka mamaye kasar basu daina yin lugudan wuta da toshe hanyoyin jin kai ba. Abinda mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta rubuta kenan a shafukan sada zumunta. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi sojojin Rasha da kaddamar da munanan hare-hare da manyan makamai akan unguwannin birnin Kharkiv, yayin da sojojin Ukraine da ke birnin Mariupol suka bijirewa wa'adin da Rasha ta basu na ajiye makamai. Amurka da Koriya ta Kudu za su ci gaba da daukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa Koriya ta Arewa burki akan ci gaba da gwajin makami mai linzamin da take yi, a cewar jakadan Amurka a Koriya ta Arewa a yau Litinin, a daidai lokacin da ake fargabar Pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya. Jakadan Amurka na musamman Song Kim da mataimakinsa John Park sun gana da jami'an Koriya ta Kudu, ciki har da wakili a fannin nukiliya No Kyu Dok, bayan da suka isa birnin Seoul da safiyar yau Litinin don ziyarar kwanaki 5. Kim ya faɗa wa manema labarai bayan tattaunawarsa da No cewa yana da matukar muhimmanci kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya nuna wa Koriya ta Arewa alamar cewa ba za mu amince da gwaje-gwajen da take yi a matsayin komi na tafiya daidai ba. Kim ya kuma ce kasashe abokan hulɗar su za su maida martanin da ya dace akan ɗabi'ar takalar da Koriya ta Arewa ke yi, yayin da ya jaddada cewa a shirye yake gana da Koriya ta Arewar a ko'ina ba tare da wasu sharaɗa ba. Ma'aikatar lafiyar Falasɗina ta faɗi cewa a yau Litinin sojojin Isra'ila sun jakata wasu Falasɗinawa 2 a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, lamari na baya-baya da ya faru a rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa a cikin watan Ramadan mai alfarma. Sojojin Isra'ila sun kai wani samami a ƙauyen Yamun da ke yamma da Jenin a arewacin yankin kogin Jordan, a lokacin ne Falasɗinawa da dama suka fara jefarsu da duwatsu da ababen fashewa, su kuma suka bude musu wuta. A wata sanarwa, rundunar sojan ta ce dakarun Isra'ila sun maida martani ta harbi da harsashi ta wajajen waɗanda ake zargi da yin jefa da ababen fashewar. An kwantar da mutanen 2 da suka jakata a asibiti, a cewar kafar yada labaran Falasɗinawa ta Wafa. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, ma'aikatar lafiyar Indiya ta faɗi cewa sabbin masu kamuwa da cutar COVID a duk rana ya ƙaru zuwa 2,283. A jiya Lahadi an samu mutum 1,150 da suka kamu da cutar. Barkewar COVID a Shanghai ta fara sa waɗanda ba sa ɗauke da cutar tsangamar waɗanda ke ɗauke da ita. Wani ɗan ƙasar waje ya fuskanci matsala wajen sanya sakamakon gwajin cutar a wata manhajar lafiyarsa, kuma masu kula da gidan da yake zama suka yi ƙoƙarin hana a kai masa abinci har sai ya nuna wa abokan zamansa a gidan sakamakon gwajin cutar. Wannan saba haƙƙi ne na sirri. A wasu lokutan ma mutanen da aka killace ba su iya shiga gidajensu ba, bayan da suka kammala lokacin killacewar wannan ya saba wa kaidojin matakan lafiyar kasar kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bada rahoton cewa wata cibiyar killace masu covid a Shanghai na da gadaje 50,000 kuma babu ruwan zafi don wanka wata rundunar hadin gwiwar soja daga Najeriya, Niger da Kamaru ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kashe ƴan ta'adda fiye da 100 ciki har da komandoji 10 a cikin ƴan makonnin da suka wuce yayin da dakaran suka zafafa kai harare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin Chadi mayakan Boko Haram da na ISWAP da suka balle daga kungiyar sun kwashe fiye da shekara 10 suna gwabza fada da sojojin Najeriya a rikicin da ya bazu zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar mai magana da yawan rundunar hadin gwiwar kanar Muhammad Dole ya ce sojojin sun kutsa cikin yankunan da mayakan suka kame a yankin tafkin Chadi sun kuma kwato makamai abinci da kuma miyagun magunguna Dole bai bayyana lokacin da suka kai hare-haren ba ko adadin dakarun da suka mutu amma ya ce sojoji 18 ne suka jikkata sakamakon wata nakiya da mayakan da suka ja da baya suka dana
A gaida Maryam Doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya lokuta masu daraja ga manyan addinai biyu na kasar na karkata tunanin jama'a wajen yin cikakken amfani da lokutan wajen kyautata cuɗanya tsakanin juna don nemawa kasar zaman lafiya mai dorewa. Wannan na zuwa ne lokacin da musulmi da kiristoci ke kokarin ƙara zama tsintsiya madaurin ki daya don neman wa ƙasa zaman lumana daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana
lokacin Easter da na Ramadan lokuta ne biyu masu daraja ga mabiya addinin Kirista da Musulunci a duniya baki daya kuma lokuta ne da mabiya addinan kan ƙara azama don samun kusanta ga Ubangiji A Najeriya wasu lokuta idan ana gudanar da wata hidima ta addini akan samu mabiya wani addini suna taya tukurorin su murna ko kuma wata hidima kamar yadda ya sha faruwa tsakanin mabiya addinin Kirista da Musulunci wannan karon da lokacin Easter ya fado cikin watan Ramadan sai ya ƙara ƙarfafa gwiwar cuɗanyar mabiya addinan kamar yadda ya faru a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya inda mabiya addinin Kirista suka taya musulmi buɗe baki na azumin da suka gudanar
sunana Reverend Father Nuhu Bala daga Our Lady of Perpetual Help Kali Church dana Sokoto ka wannan yakan bunƙasa zamantakewar ƴan adam domin zaman lafiya musamman a cikin ƙasar mu Najeriya da muke fama da tashin da matsaloli da yawa a cikin wannan ƙasa ta mu saboda haka wannan yakan bunƙasa zamantakewar ƴan adam da kuma fahimta addinai daban-daban yadda yake taimakawa domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa
wannan cuɗayar da yake ba yanzu aka fara irin ta ba tsakanin mabiya addinan guda biyu to ko wani tasiri za a ce an so magani wanda kan iya sa a samu biyan buƙatar irin wannan haduwar Comrade Abubakar Melatu YDO shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da walwala a cikin al'umma a Najeriya.
A duk kuma shekara muka samu ƙari fiye da irin yadda ku ha gani a yau muke mu haɗu mu yi makasa addu'a domin yanayin da ake cikin na kalubalen tsaro. Mu yi addu'o'i kuma mu zauna da su kansu bangaren Kristocin. Duk da kuma alhamdulillah cewa Sokoto ba mu cikin jiha wadda take da matsala ta rikicin addini. Amma dai tabbas akwai rikicin ƴan bindiga, akwai rikicin matasa yawan ɗauke-ɗauke ko kuma irin sata shanu da sauransu duk ana iya samu.
Duba da irin yanayin da Najeriya ta samu kanta ciki a halin yanzu ya ƙara karkata tunanin mabiya addinan akan cewa irin wannan haduwar za ta taimaka ga warware wasu daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a kamar yadda shugaban kungiyar baki mazauna Sokoto Ishaya Bagai yake gani.
Gaskiya ita ce gaskiya. Idan muka ci gaba haka ina ganin shaitan ba zai shige mu ba. Samun ci nasara. Kristoci inda za mu shiga cikin littafai da muna karanta ita littafin mai tsarki Bible kenan da shi Qur'ani namu da muke karantawa kullum inda za mu bi ba za mu samu banci ba komai magabata sun yi tafiya tare kuma sun yi addini na gaskiya ba samu yin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba
wannan haduwar na faruwa ne lokacin da ake samun rahotanni na kai hare-hare ga wasu al'ummomi a jihohin Sokoto da Kebbi da wasu jihohin arewacin Najeriya inda ƴan bindiga ke kashewa da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa duk da yake mahukunta na cewa suna iya bakin kokarin su wajen shawo kan lamarin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
to a jamhuriyar Niger kuwa masu mulki na zargin ƴan adawar ƙasar da rashin yin kira ga magoya bayan su wajen yi wa kasar addu'a samun makoma mai kyau yayin da ake azumin watan Ramadana da kuma bukukuwan Easter. Hukumomin kasar na ikirarin cewa yan adawa ba su damu da halin da kasar ke ciki ba, musamman ta fannin tsaro, inda suka yi zargin cewa bangaren na yan adawa ya yi shiru ne domin yin amfani da halin da kasar ke ciki da zumun cimma watanin manufa, zargin da yan adawa suka musanta. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamako ya aika mana.
Wata sabuwa ce ta bullo a siyasance a jamhuriyar Nijar tsakanin ƴan adawa da masu mulki da ke nasaba da kiraye-kirayen da hukumomin kasar a kowane mataki ke yi yanzu haka a cikin kasar, wa musulmi masu gudanar da azumin Ramadan da ma kristoci da ke gudanar da azumin Easter na ƴan addu'o'i wa kasar ta jamhuriyar Nijar domin Allah ya kawo mata sauƙin matsalolin tsaro a iyakokinta da suka kai mata intiha. Masu mulki sun zargi ƴan adawar da ƙin yin kira ga magoya bayansu da ma dukkan sauran ƴan Nijar baki ɗaya kan da hukumomin kasar suka yi na neman yin addu'o'in, saboda a cewar su ƴan adawar na ra'ayin ya muce domin a ganin su, sai kasar ta ya muce ne ƴan adawar ke ganin suna iya samun mulki, a cewar kakakin jam'iyya mai mulki PNDS tarayya reshen birnin Kwani Alhaji Dan Baba Mamman Cedi.
Su ƴan adawa loka suka yi kamar ƴan an ce su yi addu'a, ƴan an yi addu'a wai bazum na an kai ma shugaban kasar Nijar, shi ko bazum shugaba na wanda Allah ya ba jagorancin riƙon kasar Nijar, kenan ƙasa ta an kai ma. Allah na iya ba ku kowane irin shugaba, balle mu gode ma Allah da ya ba mu musulmi, ya ba mu mai kishin ƙasa, ya ba mu mai son ƙasa. Kenan shi kiran da yayi cewa ayi ma ƙasar Nijar addu'a, kamar wanda ɗan karin magana ka cewa in gemin dan uwar ka kama da huta to ka sa mana karuwa, kaji dalilin da muka nema addu'a ko gwamnati ka nema addu'a ga musulmin Nijar gabaɗaya, ku yi addu'a saboda Nijar din ga uwan suna ciki, ɗiyan suna ciki, kannan suna ciki, yannan suna ciki, kakannin nan suna ciki. Kenan su neman mu kasar su addu'a, su neman mu ƴan ƙasa addu'a, su neman mu kowa ba gwamnati bane za ƙasa ce za su neman mu addu'a.
A cewar Maitar Abdulmuni, memba na kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR caji ta Muhammad Usman, da ya zo da biyu a zaben shugaban ƙasar Nijar da ya gabata da ke sauran ƴan adawa yanzu haka, suna mamakin wannan maganganu na masu mulki domin ba za a iya komai ba a cikin ƙasa, hatta da siyasar da mulki da iko da sana'a da noma da kiwo, sai akwai zaman lafiya cikin ƙasa.
Da suka yi kira ya addu'a, mun yi kira muke ka ai sabar sa musulunci cikin siyasa, sai ya muce wasu abubuwa. Su musulmin duniya sun sani ƙasa dai wagga ba shari'ar musulunci yadda ta gare ta ba, amma musulmi a cikin ta kuma kwantaccen hankali shi ka jagoranta ta hanyar musulunci da ta haya da shi da jin daɗi da kwantaccen hankali.
To waɗansu suna cewa ku kan gangan ko ƴan adawa ba ku yin wannan kira, ko shi sun a ce ga wani yamuci ya taso don ganin ku ka sai an yi yamuci yanzu za ku samu mulki.
Ai yamuci ba alheri na mu, abinda muka kira gare su su yi gaskiya, su bi gaskiya, a cikin gaskiya kasa ka ta haya gaba, a cikin gaskiya aka ce nasara iko shi da kai, a cikin gaskiya na Allah kaga samu taimako Allah. Mu ba mu ce ya muci shi shiga cikin kasa ba, yanzu nan kusa kusa da muke kusa da Najeriya, yanzu mun ga ya muci na ga kwanta ta hankali shi ba ho iko na ka ya muci ba, cikin kasa na an ka samu lalatacci sun ka ya muci ta uwa ka ta zama lafiya. Saboda haka ya muci babu wanda ka mutum musulmi mutunan kware mai imani wanda ka san kasa, wanda ka san kasa tashi ta, wanda adda imani a cikin kirjin zuciyarshi, wanda ka neman kasa ka ta zama lafiya.
Siyasa dai bata karewa a kasashen nahiyar Afirka, yayin da dattijawa ke jan hankalin ƴan Nijar da cewa zaman lafiya fa yafi zama dan sarki ko ma sarkin ma da kanshi. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga rahoton mu na musamman wanda Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar.
A Najeriya, majalisar koli ta kasa ta yi wa fursunoni sama da 150 ahuwa ciki kau har da tsaffin gononi biyu, wato sanata Joshua Dariye na jihar Plateau da Jole Inyami na jihar Taraba, wanda kotu ta same su da laifin wawurin makudan miliyoyin kuɗi a zamanin da suke mulki. Ahuwa da aka yi masu ta jawo cece kuce a fadin tarayyar kasar, wasu na ganin daidai ne, wasu na ganin a'a da sakel, don wasu ma suna kallon cewa hakan nakasu ne ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kan yi a cikin Najeriya. Shin ko yaya al'ummar jihohinsu ke kallon wannan ahuwa da aka yi? A Plateau dai gonan kotu ta same shi da laifin cewon ya wawo sama da naira miliyan 2000 a zamanin mulkin sa. Abokiyar aiki da Zainab Babaji ta zanta da wasu daga cikin ɗan jihar. Farko ga na Jamin Mai.
Suna murna ana buga ganda daga kauye take dare da aka yi ba maganar Central Zone ba maganar jihar Plateau walwala za ta fito za a yi siyasa tsakani da Allah hannun shi na buɗe dare ba mai rawa bane
gaskiya ran ina ni ban jira ki ba gaskiya kuma da yake cewa tun ya kamata duk wanda ya laifi aka yi komai hukunci ban ma shekara daya ce ku ne kuke shekaran nan in shekara goma ce kuke shekara goma in shekara 20 ne kuke aka zai zama wurin gaba da
a matsayinmu na yan siyasa mu da mamun zama marayu ne so a yanzu fitowar shi alamura za su canja harkan siyasa zai ci gaba
to lalle wannan zai kawo ci baya ne sosai domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce a to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe mana za mu yi aikata wannan a yanzu ka tara kuɗi kuma ka san laifin yafe wa Najeriya za ka yi satan a ɗauke ka je a kulle ka ba wanda zai ce ka dawo da kuɗaɗe kana kulle in kana da sauran arziki ka gama fursuna ka dawo ka zo ka samu dukiyarka ko kuma dukiyarka su yana nan hannun iyalanka ka gani in ka yi satan ka tafi fursuna ma za ka dawo ka damu ka samu dukiyarka in ba ka dawo ba dai dukiyar su na hannun ƴan uwan da kuma iyalinka.
Cancawa jihar Taraba abokin aiki na Lado Salisu Muhammad Garba ya ji ra'ayin wasu 'yan jihar game da ahuwar da aka yi wa gwamna Inyaye. Farko Dr. Mahdi Abba malami ne a jami'ar Modibbo Adama a can Yola kuma masani ne game da harkokin yau da kullum. Ga abin da ke cewa
kwarai mai matukan farin ciki kuma a madadin duka magoya baya da kuma wanda muke siyasa da kuma yan uwa a shi kuma gwamna namu na Taraba ina matukan farin ciki da cewa wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kamar wanda ya shiga ba za mu mantawa da shi ba haka ma wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kuma muna godiya ma shugaban kasa da kuma kwamiti wanda suka ga cewa ya kamata ya fita a yanzu. Mun gode musu. Mun ji daɗi ba kaɗan ba ga iyaka muna gode ma shugaban Najeriya muna gode ma duk wani bawan Allah babban ma gode mu shi ne ga martaba sarkinmu na muri Alhaji Abbas jidda ta fida saboda yadda ya tsaya ba dare ba rana ganin cewa sai an fitar da wannan fitaccen ɗan siyasa ɗan jihar Taraba daga cikin wannan hali da yake ciki.
Bisa ga tsarin mulkin Najeriya majalisar koli ta ƙasa wacce ke ƙarƙashin shugabancin shugaba Buhari a matsayin shi na shugaban da ke kan karagar mulki yanzu da kuma sauran tsaffin shugabannin ƙasa a zamanin mulkin soja da kuma na mulkin siyasa da kuma tsaffin manyan alƙalan kotuna a ƙasa da shugabannin majalisar ƙasa wato bangaren dattawa da kuma na wakilai ta ƙasa. Suna da ikon yi wa fursunoni a huwa. Barista Lawal Ishaq lauya ne mai zaman kansa kuma ya yi wa Zainab Babaji fashin baki game da abinda wannan dokar da ta baiwa majalisar ƙasa ikon yin ahuwa ta kunsa.
Akwai kwamiti da akan kafa a jihohi da kuma matakin na tarayya na wannan prerogative of mercy ɗin. Sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso suka cewa to eh wani zaman da yayin nan misali an maza shekara 10 sai shekara 5 sai aka cewa to ya yanayin shi yake da ya halayen shi yake ya gyaru ya yana damun abin da ya aikata da dai sauransu to in sun ga mutum ya ga halin shi ya gyaru kuma ya yana damun abin da ya aikata sun yi shi mun ba da shawara wani a mishi afuwa laifin cin amanan kasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma wato sata irin wannan da muka saba yi da muka saba gani duk wanda ya ci amanan kasa aka samu an ba shi amanan kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kadai ma an gurfana shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'ar nan ya ishe shi ta kai ci na har abada rayuwar shi to za ka cewa ma ko da ma ba daure sun ba a karbe abun da suka sata a idan a nuna su akan cewa eh wani mai laifi ne ya ci amanan kasa kai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba to wanda wannan mutane guda biyu zo bangon guda biyu dukan su har an daure su ma sun yi shekaru ma a tsare ba zai yi shafi yaki da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan kasa ta ba dalili ko shine ya nuna cewa in kai za a binciko ka kuma za a kai ka gaban hukuma kuma za a hukunta ka.
Malam Umar Faruk wakilin muryar Amurka da ke fadar shugaban kasa shi kuma ya nemi jin ta bakin mai baiwa shugaban kasa shawara game da harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu a game da dai wannan ahuwa da aka yi.
Ai, abin da za a yi shine sai a duba sharuɗa da tsarin mulki na Najeriya ya ajiye akan waye ya cancanci ai masa yafiya ko ai masa afuwa ko a rage yawan zamansa a kurkuku. Idan aka duba aka ga wanda aka ce an yafe mashi bai cimma wannan wato mataki ba, to kaga akwai matsala kenan. Amma in ga ya adalci sai a duba, yanzu misali dai sashen da ya nuna cewa tsufa akan dalilin tsufa kan dalilin rashin lafiya za a iya mutum afuwa a daga gurin shugaban kasa silimin shi gaskiya. Akwai dokar da ta ba da gwamna ma zai iya wani mataki a irin wannan, saboda haka doka ce ake aiki da ita ba wai da ka ake yi ba.
To Malam Garba, na ga akwai ɗansu mutane uku zuwa huɗu wa'anda su ba amince da yi musu rangwamen ba, galibi wanda suka shafi maganar wasu ko damfara ce ko kuma cin hanci rashawa mai tsanani ko waɗanda ake ganin kamar daɗe wasu ba ta yi yawa a gidan yarin ba da har za a nemi musu rangwame. Wani ƙarin haske shi ma za ka gabatar kan wannan?
To magana kusan yadda take haka kafa ta a ciki. Akwai wanda yake kotu ta same shi da laifin sace kuɗi biliyoyin naira, aka ɗaure shi shekara 120 kuma wacansa shi da kacal cikin kuku. Aka kawo shawara cewa a sallame shi saboda rashin lafiya. Su shugabanni da suka zama a wannan taro aka duba aka ce a wata shi da kacal kuma irin girman laifin da aka yi da shekarun da kotu ta ce aka ce ai ba yau kasa adalci ba. Su kuma wayannan din nuna su ma dai shekaru kasa da su ba wai tsofaffi ba ne, amma kamar wani daga ciki an ce ya nuna kyakkyawan hali, an ɗaure shi shekara ko takwas ne bai fi ɗaya da rabi ba a cikin zaman da ya yi. Matashi ne, to mutumin da aka ce ya yi sojan gona ya yi cuta a wannan shekaru ƙanana haka, idan aka ce an sallame shi bayan ba hankali ba wataƙila zai dawo bai koyi darasin komai ba ya koma kan wannan. Saboda haka aka buƙaci cewa a bar shi duk da ya nuna kyakkyawan hali ya horu tukunna a gidan jaru gyara halinsu sosai don kada a sake shi a saki mashi ji a cikin ciya.
Malam Garba Shehu, kakakin shugaban ƙasar Najeriya. Sani Shehu Malfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To ƙarfe 10 na dare saura minti 8 ne a Najeriya da Nijar, yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasu ƙungiyoyin tsallon ƙafar Turai yana daddawa na shiga gasar duk na kasashensu a yayin da aka dumfari ƙarshen gasar wasanni ta shekarar nan ta 2021 da 2022. Tuni da ƙungiyar Bayern Munich ta kasar Jamus ta soma shinshinar kamshin kofin Bundesliga ta kasar ta bana, bayan da ajiyar Lahadi ta bi Armenia har gida ta doke ta da ci 3 da nema. Wannan ya sa ta tabbatar da tazarar maki 9 a saman teburin gasar da maki 72 tsakanin ta da Borussia Dortmund da ke binta da maki 63 tare da sauran wasanni hudu kacal a ƙarƙare gasar ta bana. Bayern din na iya samun tabbacin lashe gasar ta bana a mako mai zuwa idan ta sami nasara akan Dortmund din da za ta bakunce ta ƙarshen makon. Ƙungiyar PSG na kan turbar daidaita tarihin lashe gasar League ta kasar karo na 10 bayan da ita ko ta yi galabar doke masu yi da ci 2-1. Yanzu haka PSG din na saman teburin gasar tare da tazarar maki 15 tsakanin da dama su yi din da ke binta a tebur tare da sauran wasanni 6 da suka rage na gasar. Ita ma dai za ta iya samun tabbacin lashe gasar ta bana idan ta yi nasara a wasanta na mako mai zuwa. To sai dai a Ingila da sauran rana aka ba, domin kuwa ta yiwu sai a ranar ƙarshe ne kawai za a iya tantance zakara a gasar Premier, a yayin da maki ɗaya ne ta leba bambance tsakanin Manchester City da ke saman teburin gasar da kuma Liverpool da ke binta, waɗanda kuma su ne ke fafutukar takarar lashe gasar ta bana. A Ingila kuma za a koma wani karon battar ƙarfe na 2 tsakanin Liverpool da Chelsea a filin wasa na Wembley. A wasar ƙarshe ta gasar cin kofin FA, gasa ta biyu mafi girma a ƙasar, a watan da ya gabata na Fabrairu ƙungiyoyin biyu sun kara a filin wasan, inda Liverpool ta sami galaba ta hanyar bugun penalty a wasan ƙarshe ta gasar Carabao ta bana. Chelsea ta sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar FA ne bayan da ajiyar Lahadi ta doke Crystal Palace da ci 2 da nema a wasan kusa da na ƙarshe, yayin da ita kuma Liverpool ɗin ta yi nasarar doke Manchester City a wasan kusa da ta ƙarshe a ranar Asabar. Wannan ne karo na 3 a jere da Chelsea din za ta buga wasar ta ƙarshe ta gasar ta FA, inda take fatan sauya al'amura bayan da ta sha kashi a wasannin na ƙarshe 2 da suka gabata a hannun Arsenal da Leicester City. Hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Morocco ta bayyana cewa tana fatar sake buɗe ƙofar ta ga shahararren dan wasan ta Hakim Ziyad duk wanda cewa dan wasan na yunkurin yin adabo da bugawa kasar sa wasa Ziyad wanda ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila bai sami bugawa kasar wasa ba tun a watan Yunin shekarar da ta gabata yau bayan takaddama tsakanin sa da mai horar da yan wasan kasar Vahid Halil Holzik inda kuma ya bada sanarwar yin murabus daga bugawa kasar sa wasa a watan Fabrairu da ya gabata to sai dai hukumar kwallon kasar ta saka da sunan sa a jerin yan wasan ta na farko a wasan fidda gwani na neman gurbin gasar cin kofin duniya da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo wanda ta yi nasara da ci 5-2 ta kuma sami tikitin shiga gasar ta duniya da za a gudanar a bana a Qatar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
to albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin
sunan na Jabir Sani mai hula limamin masallacin Juma'a na sultana Sa'ad Abubakar dake guyo lokacin da Sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai su taso cikin bautar Allah hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim hadisi Abu Hurairah cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwar shirar da babu inuwa sai tashi cikin su akwai washabun na shafi ibadatu rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne yana koyar musu azumi da matasa masu tasowa kara goma sha kuda suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya ci gaba su daure cikin bautar Allah dan shi annabi ya ce ya mai yaro sallah da shekara 7 a buge shi in ya kai shekara 10 bai yi ba wancan duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadatu rabbi ya samu wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne azumi yana rage karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda yake mafi karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta tafi abinda bai dace ba da sauransu yaje daki wanda bai dace ba yayi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowar alfajiri zuwa faduwar rana to ana kyautata zatun ya saba da kamewa na wani lokaci mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba to amma in wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da dukkan darasi daga hakan ga matasa za su ga cewa akwai hadin kai da dattijawa da matasa da kananan kowa na azumi yana taruwa waje dai ana bude baki to wannan yana ba su cewa al'umman nan fatana bukatar hadin kai tana bukatar na sama ya taimaka mana kasa kamar da yake cewa wannan yare su ne manyan gobe to ya kamata su koya daga manyan su koya ga al'umma gaba daya wanda yake duk wannan darussa ne da yake doka ga azumi
Karon nan kuma muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Jama'a a yammacin Ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taba Lviv a yau Litinin inda akalla mutane 7 suka mutu. A birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da Rasha ta kaddamar kusan watanni 2 da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv Maxim Kozeski ya ce makamai masu linzami guda 3 ne suka dara akan wasu gine-ginen soja yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota Amurka da Koriya ta Kudu za su ci gaba da daukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa Koriya ta Arewa birki akan ci gaba da gwajin makami mai linzami da take yi a cewar jakadan Amurka a Koriya ta Arewa a yau Litinin a daidai lokacin da ake fargabar Pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya Jakadan Amurka na musamman Song Kim da mataimakinsa John Park sun gana da jami'an Koriya ta Kudu ciki har da wakili a fannin nukiliya No Kyu-duk bayan da suka isa birnin Seoul da safiyar yau Litinin don ziyarar kwanaki 5.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta tayani gabatarwa da Julie Leaders Gresham da ta hada mana shirin. Sai kuma injiniyan mu Charleston ne Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya.